kaɗai in aka yi kanana kawo mutumin da yake da matsala Allah zai bashi lafiya. Kamar yadda in aka karanta masa shi a ruwa ya sha kuma ana karanta masa Allah zai bashi lafiya. Ko a karanta a zuma, ko a karanta da ake a karanta a cikin man zaitun, ko a karanta a cikin man hafatun sauda, ko a man kuli-kuli aka karanta aka yi miya da shi Allah zai iya bada lafiya. Wato ba a ware wani mai na daban ba wanda za a ce sai shi, ba a ware wani ruwa na daban ba wanda za a ce shi, sai a ce da kai in kana son bukata ta biya mu sai an tafi kura. Misali nake bayarwa, ko a ce sai an tafi Gaya, ko a ce a'a sai an tafi gari kaza, akwai wata rijiya a daidai guri kaza za a ɗebo ruwanta. Ruwan rijiya a kowane gari take, ba shi da bambanci da ruwan wata rijiya. Ruwan da yake da bambanci da kowane ruwa sai ruwan Zamzam. Shi ma abin da yasa yake da bambanci saboda Annabi ya faɗa ne, ya gaya mana irin abin da Allah ya saka a cikin ruwan Zamzam da kuma irin amfanin da yake da shi. Amma ruwa in ma wani bambanci za ka ce akwai tsakanin wannan ruwan da ruwan, sai dai ka ce akwai bambanci, wannan ruwan Zamzam ne, wannan ruwan Dahi ne, wannan gare-gare yake, wannan kuma murtaki ne. Amma in ba haka ba, ruwa duk gabaki ɗaya ruwa ne, babu wani ruwa da ya koyi ruwa amfani. Saboda haka yanzu idan kuka riƙe Fatiha ayatul kursi, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, qul huwallahu ahad, in kuka riƙe wannan duk wanda ya samu wata matsala an kane masa karatu da su Allah zai bashi lafiya. Sai kuma ɓangaren addu'a ta neman tsari wanda aka samu, wanda ta zo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. In kai kanka za ka yi wa, in wani za ka yi wa, ka ce u'izuka bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Irin karanta bismillahi alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Wasu ma da gaskin malamai cewa suka yi, ba ma sai mutum ba shi da lafiya ba, ko asibiti ka je aka rubuta maka wani magani, in za ka sha maganin za ka iya farawa da bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Saboda ai kowane magani ina da abin da yake bari na matsala a cikin mutum. To irin wannan addu'o'in na neman tsari in kana yin su, sai ka ga ko da magani ne ka sha, sai Allah ya tsare ka daga matsalar da yake bari a jiki. Karanta bismillahi arqika min kulli shay'in yuzika wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasid Allahu yashfik bismillahi arqika. Wannan kuma addu'a ce ta mata ta zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akan karanta ta saboda matsaloli ko ne na matsin tabul aljanu, ko harkar sihiri, jifa da nake cewa, ko kuma wata matsala da take shafar mutum ta rashin lafiya, wanda ita ba ta da buƙatar sai an je gun mai ruƙuya, za a iya zuwa asibiti a je a nemo maganinka. To ka karanta waɗannan akan samu waraka, akan samu kuma biyan buƙata. Zan sake maimaita waɗannan don ku yi. Fatiha, ayatul kursi, qul a'udhu bi rabbil falaq, قل أعوذ برب الناس، أي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أي بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. Wannan a takaicen takaicewa shi ne ruqya. Duk wani abu da aka ƙara a kai, kawai dai an sa mai tsawo ne, an ƙara yawansa, amma ba dan sai waɗancan abubuwan da ake karantawa su kaɗai ne za su iya biyan buƙata ba, ko kuma suke da tasiri. Waɗannan ma idan ka tsaya akan su yayi, sai ko gidan biki kika je, kika ga wata kaka da aljanu, an tabbatar da aljanun ba haushi aka bata ba, ba kuma yunwa take ji ba, ba kuma zazzaɓi ne ya kama ta ba. Mafi yawanci yanzu malaria sai kama mutum sai a ce ai aljani ne da shi, sai a zo a ce miki ruqya, nan kuma abin da yake buƙata allura yake buƙata ta malaria, ko wani magani ke so a baki na malaria ba zai shafa ruwan wannan abu da ya same ki da aljanu tunda ai kun sani idan zazzabi ya yi mutum tsanani ya karka masa bato idan kun rute har fuka yake a guje ana rubuce shi to saboda haka wannan ina da kyau ku gane in kuka samu wannan matsalar a gida ko a waje ko a kan kanki ne kike jin wani abu wanda ba daidai ba a jiki kika fara tunanin ai ya fa ba ko aljanu bane wata ta ce da ke ka ji ana yin tafiya a bayan in tana tafiya musamman in ita kadai ce sai ta ji in ta dauke kafar ta kamar ya saka kafa a bayan kanta ko kuma ta ce ana leƙowa cikin gidanta a yi sallama a yi mata dakuwa ko ta ce wai an mata dakuwa ta ga hannu ya shigo ya yi mata dakuwa a wani bata ga wanda ya mata dakuwa ko kuma ta ce da ke a'a ana shigowa gidanka ane mata dan kira ko ba ta ga kowa ba ko irin wanda za su ce gidansu kullum gobara ake yi ko kullum wani abu makamancin wannan wani abun zai iya zama yana da alaka da aljanun wani abun kuma kawai mutum ne yake riya cewar ka gane yake faruwa ba haka ba ne to kuma menene idan mutum ya samu karfin yaqini da ta kankancewa da cewar Allah ne yake yi kuma shi ne yake ba da kariya kuma kika dogara ga Allah kina yin wannan Allah madaukakin sarki zai kare ki ko ya kare wani naki wannan bangaren ruqiya kenan sai abin da ya shafi bangaren kafi ko mutse bokanci ko ƴan duba da makamantan su wanda kamar yadda ake zuwa gurin waɗannan masu yin ruqiya irin wata shari'a ce da take ita haka kuma ake zuwa gurin waɗannan waɗannan su ce su malamai ne waɗannan su ma su ce malamai ne waɗannan su ce taimako muke bayarwa waɗannan su ce taimako muke bayarwa waɗannan su ce Allah muke gaya waɗannan ma su ce Allah muke gaya kaɗan ne daga cikin bokaye wanda su ce bugaggiyar ji su ce da kai su ba da ba Allah suke roƙa ba su ce da kai wani Allah suke roƙa su in ma suka yi aiki ko Allah ya ga dama ko bai ga dama sai buƙata ta biya kaɗan ne sai shaitanun gaske daga cikinsu suna ce wannan abin ko da boka za ku ga sai ya ɗan fake musamman in ya zama to ina rayuwa ne cikin mutanen da suke suna da alaka da addini suna da alaka da tauhidi suna zuwa makaranta suna zuwa wa'azi to in dai bai rufe kansa da wani abu ba to ba zai iya samun biyan buƙatarsa ba to su waɗanda ake cewa da su bokaye mafi yawancinsu abinda suke yi abinda Laraba suke cewa da shi ne a takarru watan karjado suke yi kawai sai su shafi faɗin abu idan Allah ya sa aka dace shi ke nan sun samu kwastoma ko kuma su dinga nemo bayanan abubuwan da suke faruwa ta hanyar da shari'a ba ta yadda da ita ba ko kuma nemo magani na wata matsala ko wata lalura ko kuma neman biyan buƙatar wani abu da ake nema ko ake son a samu amma ta hanyar da shari'a ba ta yadda da ita ba to su irin waɗannan zuwa gurinsu malamai sun kasa zuwa gurinsu kamar kashi uku dole ya je gurin ɗan duba wanda zai masa duba ise kai matsalar ka abu kaza ce wane ne yasa ka a gaba a'a wane shine yasa maka hannu wane shine yasa aka yi maka abu kaza ko kuma ka je gurin wanda zai ce da kai abu kaza da kake nema za a samu amma sai an yi abu kaza an yi abu kaza an yi abu kaza za a samu ko kuma abu da kake so wane irasa akwai dabarar da za a yi ko akwai aikin da za a yi wa da kai da samu wannan abin amma muna son za ka kawo kaza za ka kawo kaza za ka kawo kaza to irin waɗannan duk wanda ije gurinsu ko da ku sassaƙin tuka suka sassaƙo suka baka suka je ka je ka duka kai amfani da shi kun gani ai a sassaƙo sassaƙin tuka in an san amfanin ka shi ai ba laifi bane to amma dai ka je gurin waɗannan mutanen za su ce da kai su gaya maka abin da yake faruwa ko zai faru ko yadda za a kai wani ƙasa ko yadda wanta za a kore ta daga gidan wani ko yadda wanta za a maida ita su susuwa ya zaman so an raba ta da hankalinka da kana tsafta so ake ka zama ka je da tsafta daga cikin irin waɗannan mutane akwai wanda kana da kishi an ta je gurinta sai ta ce maka abinda take so so take mijin ya kyamace ka sai a sa mata warin jaba sai a je ai wani sanadari kuma abu a wani dabaru dabarun da ake yi ana hakawa da aljanu ka faɗa abinda za a yi idan miji ya zo kusa da ita sai ya ji baya son tsaya kusa da ita duk wankan da za ta yi duk turaren da za ta sa duk gyaran da za ta yi ba zai ji wannan ba kuma sai ya je gurin wata ƴan duk nunin wata ita kuma kazama ce amma sai ya ga ita ce komai wannan suna cewa da shi sihiru tafrik raba tsakanin ma'aurata ana zuwa don ai wannan wani lokacin matace take zuwa domin a raba tsakanin mijinta da kishiyarta wani lokacin iyayenta su ne suke zuwa su je su nemo mata taimako domin ta zauna ita kaɗai wani lokacin ƙawayenta ne suke zuwa su nemo mata taimako wani lokacin da kanta take zuwa ta nemo wannan taimakon kamar yadda ake yin sihirin da ake raba tsakanin miji da matarsa rayuwar aure ba shi ba ita so duk wanda aka je wanda yake yin wannan aikin in ya shekara ina cewa da kai shi malami ne kuma duk sallar da yake zuwa masallaci da duk irin ilimin da yake bayarwa da karatun da yake bayarwa in dai za a zo gurinsa a raba tsakanin wane da wane to ya tashi daga layin masu ruqya wacce shari'a ta yarda da ita ya koma layin makafa ya koma layin bokaye kuma ke ma da kika je gurinsa ko aka kai ki ko kika tura ko kika yarda bayan an je hukuncin ku ɗaya da wanda yake zuwa gurin boka su ko masu zuwa gurin boka malamai sun kafa su kashi uku na farko dai zuwa gurin boka ko mai tsafi ko ɗan duba ka je gurinsa haka kawai ka ce ina son kai min aiki ko ka duba min sai i baka abin da za ka yi amfani da shi kuma ba ka yadda ba ba ka kuma yi abin da isa ka ba amma dai ka je to wannan zuwan da kai an ce ka aikata haram kuma lai hukuncin da Allah zai maka tunda kanan duniya shine Allah ba zai ƙara karɓar sallaka ba har tsawon kwana 40 sallaka ta farilla saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan fas'alahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman aw 40 laila wanda je gurin boka ko matsafi ko dan duba zuwa kawai aka ce ba wai ka je ya baka wani abu ba a kawai na je ku kunga waɗanda suke rakiya kuma sun shiga matsala waɗanda suke dillanci na su je su karɓo ko su haɗa sun shiga matsala na biyu shi ne wanda zai je duk abin da aka gaya masa ya yarda akwai wacce ake ba mu labari aka ce da ita ta je gurin wani saboda suna son ta mallake mijinta ya ce to ai ba matsala duk za a iya wannan aikin amma abu ɗaya muke so ki mana ta ce menene ka ki ƙara wankan haila duk sanda jinin ki ya ɗauke kawai ki wankan ki da soso da safe ba ruwan ki da wannan wanka in kin daina bukata za ka biya akwai wacce aka ce ta daina wankan jalaba akwai wacce aka ce in tana son bukata ta biya sai ta daina sa ruwa a kanta har tsawon kwana 41 kuma tana da miji za ta iya yin al'ada alaƙa aure za ta iya haɗa ta da miji kun ga an ce kace wankan jalaba akwai wanda kuma aka ce da ita abinda muke so sallar la'asar za ki daina duk ki sallolin nan guda biyar banda la'asar akwai wanda aka ce da shi abinda ake so shi kuma sai ya kwana 31 ina yawo ba wando bukata za ta biya kun ga mahaifa ba ya daina zuwa masallaci in mai kirki ne wanda zai zauna a cikin gidansa baya zuwa ko ina zai zauna shi kenan ba zai je masallaci ba ba zai je kasuwa ba ba zai je aiki ba ba zai je wani ne ba duk abin da yake na alheri an raba shi da shi to da mun kuma waɗannan zai yi wahala ka je musu da wata bukata ka je musu da neman wani abu ka samu biyan bukatar ka ba tare da sun saka kasu bukatar ba kuma kasu bukatar zaka nisanta ka da Ubangiji. To shi wanda iyadda aka ce ga abin da zai yi, yadda zai yi, yayi imani da labarin da aka bashi, to shi kuma wannan an ce ya kafirta, ya ma fita daga musulunci. Me yasa aka ce ya fita daga musulunci? Domin ya mai da sanin gaibu zuwa wa wani Allah, kuma babu wanda ya san gaibu sai Allah. Kullu ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. A sama da ƙasa babu wanda ya san gaibu sai Allah. Ga hadisin da ya zo a cikin sahihu Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da yake gurin wani dan duba boka makafi ya kai wata bukatarsa, ya kai kokon barinsa gurinsa, sannan ya yi masa wani aiki ko yi masa wani bayani, sannan iyadda, to ya kafircewa abin da aka saukowa da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. To kun ga da na ɗaya da na biyu, da wanda ije zuwa ikau ko dan ya zama mai ake yi ba za ka sallata ba, wanda ije kuma iyadda ya kafirta. Na uku shine kamar a ce malamai suna son su gano wannan nan anya ko bokanci yake ko ba bokanci yake ba, domin a tsoratar da mutane su dinga zuwa gurinsa. Wannan babu laifi wani malami ya kai masa ziyara ya ce ya zo ne ina son za a yi masa wani aiki, ko wani mutum ya je ya ce za zo, ko wata ta je ta ce ta zo a yi masa wani aiki, domin ta gano in ya yi mata bayanan da ta gane cewa wannan akwai tsari a ciki akwai bokanci, to sai ka ga ya uwanta mata ta tara ta ce ka ku ƙara zuwa gurin wani ba malamin kirki ba ne, ba mai maganin kirki ba ne, bokanci yake tsafi yake yi duba ike yi, to ita wannan babu laifi. Kada ka tafi ka ce ka je ka gano in dai ba buƙatar ka mutane bayani ba ce, domin a guje shi. Akwai wani mutum, wani yaro da aka yi shi a Madina a zamanin manzon Allah, wani hadisi wanda ake kira shi Ibnu Sayyad, iyayensa Yahudawa ne mazauna Madina, suna da gidansu a cikin gonar su. Yaron saboda fitinarsa da kuma yanayin bayanan da Annabi ya yi na maganar dujjal, sai aka ga yaron shi yana ƙarami ya yi kama da dujjal, sannan kuma ina wasu abubuwa na ban tsoro. Akwai lokacin ma da suka san faka da ɗaya daga cikin ƴaƴan sahabbai, an ce ɗan gidan ko Abdullahi ne, ɗan ko Abdullahi ne Umar ne na manta ko ɗaya daga ciki, dai aka ce suka yi faka da shi, da aka yi faka da shi aka dake shi sai ya dinga kumbura kamar taya, sai bai suka fili shi kaɗai. To sai suka fara cewa wannan dujjal ne, to dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wannan tunanin da ke cikin zukatan mutane cewa ba wannan ne dujjal ba, sai ije dan ya ɗan tabbatarwa ije gidansu, ya shiga wannan gonar, yaron ya lulluɓa ina ta yin irin gurnani wanda bokaye suke yi, sai babarsa ta gano Annabi take cewa suke sa shi ya bi nan sai ya haka Muhammad kai ga Muhammad nan ya shigo, sai mazai furgi ya buɗe mayafin da yake shi ne Annabi sai ya zo gurinsa ya ce khabba'tu lak, na koya wani abu. Menene shi tanki? Sai ce huwa duk, wato kamar yadda su malamai suka ce haka Annabi shi ce ne a nan, sai ce hayaki shi ne, sai Annabi yake kira shi ikhsa falan ta'zuwa qadarka, shi mana shi rufe mana baki ko ka kaskanta baka isa ka ƙetare iyakarka. Shi ne Annabi ya dace wa sahabbansa magana yake cewa in shi ne ma ni zan muku maganin, to sai zama to ba dujjal ba ne. Wannan yana da cikin dalilan da malamai suka ce babu laifi mutum da yake yin wani abu na tsiya, in ana son a tsoratar da mutane daga sharrinsa, ko mutane ba su gano me yake yi ba, to za a iya turo wani su je su yi wani asiri su tabbatar da me yake yi, in na daidai ne a kyale shi, in ba na daidai ba ne a kai inda za a hukunta shi, in kuma ba za a iya hukunta shi ba a sa mutane su guje shi. To akwai abubuwa wajen guda goma zuwa 12 wanda da su ne ake bambance tsakanin mai ruqya da kuma kan duba da boka da matsayi su kana son ka gane wannan mai yin ruqya ne zalla ko kuma yin bokanci ne zalla ko kuma wanda ya hada ruqya da bokanci ne tunda yanzu matsalar ruqya a wannan zamanin an shigo da abubuwa da yawa wanda ba ka ciki ko mutane idan za ka yi musu ta gaskiyar su ma ba za su dinga zuwa gurinka ba in baka hada da yan karerai ba to waɗannan karerai da ake hadawa da su da san a burge da san a samo jama'a da san a samu masu zuwa yakan sa wasu sai kafarsu ta zane sai su koma rabi bokanci rabi ruqya to abu na farko duk wanda ka ji yana da a wacewar ya san abin da yake koyi ko da ya ce da kai ruqya yake ta shari'a ka ce ba ita yake ba kanka da gurin ka ko kuma wanda zai dinga cewa da kai ya san inda aka an maka kana zuwa gurin sa yace eh ai sihiri aka yi maka kuma sihirin da aka yi maka an je an binne shi a guri kaza ne in dai ya ga maka ya kai san in ba hudda yake da aljanu ba ko ba wahayi ake masa ya zai gane inda aka binne sihirin wani ko yace da kai akwai aljanin da zai tura su zai tsoro wannan sihirin ko aikin da aka yi maka ko abin da aka yi maka ko ki zan gurin sa yace ai ajiya aka yi miki a cikin ki shi sa kullun cikin ki yake ciwo ajiya aka yi miki a cikin ki shi sa ake ganin ka makwancan ciki ne da ke to don mutum ya gaya miki wannan ko sai ki fahimci cewa ba ruqya yake yi ka ta shari'a ba domin ɗayan biyu ne ko dai shafi faɗi ya yi miki ƙarya to bai kamata kuma ka kai neman waraka gurin makaryaci ba ko kuma yana mu'amala da aljanu bai kamata musulmin kirki ya je gurin mai mu'amala da aljanu ba abu na biyu da ake gane irin su ya kawo muku ayoyin qur'ani ko hadisin manzon Allah ya ce waɗannan su ne za a hada sai ya hada da surkulle kamar irin abin da ake sa shi ka kallon a hada haruffa waɗanda in ka karanta su gaba ɗaya ba za su baka wata ma'ana ba wala'alla ko su baka ko sunan wani aljani kamar a ce da kai irin abin da ake faɗa a ce da kai takaka kuma wannan bai ma'anarsa wannan surkulle ne wanda za a gaya maka sai a ce da kai wannan kuma a cikin san aka yi sai a ce bismillahi sai a ce takaka bakaka takaka fakat kuma an ce bismillahi sannan sai a ce wala haula sai a ce tirmis dungud waye haka illa billahi tabbas ko na abu makamancin haka to in kika ji an fara miki wannan abu to sai ki ce wannan mutumin shedani in ma mace ce ki ce ita ma shedani ya ce wannan shi ne abin da ake cewa da shi falasin ko ka ce sakandami abin da yake ba shi da ma'ana kuma an haɗa jerin wasu harufa ne ko da an saka ayar ƙur'ani a tsakiya ko da an saka wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakiya ko a farko ko a ƙarshe ya shiga wani sallayin guda nawa na faɗa alamar kenan guda biyu na uku in kin zo za a yi miki wata addu'a ko za a yi miki wani aiki sai a ce to cikar wannan aikin sai kin siyo ɗan bunsuru cikar wannan aikin sai an siyo baƙar kaza cikar wannan aikin sai an samo farar kaza cikar wannan aikin sai an samo nonon farar saniya galaye wata babu wani tofa ne a jikinta to da kin ji an yi wannan to akwai matsala sai a kauce maka alama ta hudu in kika je gurinsa ko kuka je gurinsu da ka zo ka yi bayanin matsalarka sai ce a sunan babanka ko ya ce a sunan babanka ko kuma wani mutum a kalle ka ce a sunan babarsa ko a ce a sunan babansa ko a ce a sunansa to shi ma sai ka sa masa alamar tambaya ba gurin da yake baka kaje bane kai akan kai alama ta biyar a ce da ke kin je kin yi bayanin abin da kike so kamar mijinki ne kuke ta samun matsala da shi sai kuke san ki je domin a taimaka miki ku daidaita kin yi duk dabarun da zaki amma ba a samu haɗin kai ba to kika je gurin wannan mutumin sai ki da ke to abin da zaki ki yi kokari ki yanko min gashin tsakankanta ko kuma yace ki dan samu ki rebe min gashin bakinsa ko kuma ki yi kokari in yanke farce ki turo min farafin da yanke ko ki masa wayo ki yanke masa farce sai ki kwashi ko a ce da ke inda itaka ki ɗebo min sawunsa ko a gutsuro min wani ɓangare da sular rigarsa ko a kankaro min ƙasar ƙarƙashin kakalminsa to duk sanda kika ji an fara cewa a nemo wani abu na wani ko na kishi yake ko na ƙanwanki ko na yake ko na mijinki ko na ƴan uwanka ko na abokan aikinki to akwai matsala wannan duk alamu ne wanda suke nuna bokanki za a yi miki ba addu'a za a yi miki ba na nawa kenan na shida ne so kike da na biyar na shida ne to yanzu na bakwai na shida sai mutum ya ce da ke in kin zuwa wajenki na mace ma an rako ki ne za ki yi bayanin matsalarki sai ki to a ba mu guri sai kun kaɗai ka sakake sai shi ƙwal ko mijinki ne ya abin da sun ki sai a ce ya koma wani ko kun san ko likita ne likitan Allah da Annabi idan ka kai matarka gurinsa bai kamata ya ce ka tafi ba mu ne dai Hausa muke irin wannan sai likita ya ce da kai koma da kauje ka kamar yan koma da kauje mata ta fice ne sirrin wanda kai ya kamata ka sani wanda ni ban sani ba wani sirri ne wanda ya kamata a ce kai ka gani ni ba zan gani ba to duk wanda yake da kai ka koma gefe matarka ta shigo a rufe kofa to ka ce da shi ka fara to wannan shi ma ina daga cikin abubuwan da ake gane wane ne mai ruƙuya wane ne ba mai ruƙuya ba to sai na gaba shi ne an ka je ka kai maganarka na miji ne kai ko mace ko ma wane ne an ka je ka kai damuwarka sai ce eh to wannan aikin za a yi amma sai mun je mu ga inda kake kwance ko sai mun je shagonka na kasuwa domin akwai abin da za a yi a ciki a'a sai mun je gidanka inda abin da za a yi a gidan na a gaya mun je da kaina sai dai in ni ne na zaɓa kamar misali a ce ana son a yi gida na ta hafi a karanta min wani abu a ciki saboda fitilar da suke cikin gidan ni ko ban iya ba a cikin ƴaƴana ba wanda zai iya to sai ce to ko za mu je a karanta kallon a karanta min amma a ce da kai za a je akwai abin da za a je a bumbulle a kusurwoyi ko wani hayaƙi da za a je a yi wanda ni ba zan iya yi da kaina ba to shi ma wannan yana daga cikin alamun da ake gane cewa wannan ba rukiya ake yi ba kamar yadda ko kai a kan kanka in ka je kai bayani a baka wani abu a ce ka je ka ajiye a guri kaza to wannan shi ma ina daga ciki sannan daga cikin alamomin da ake ganewa kana cewa salamu alaikum sai ake dakata kanka ta samu kana tsora kafarka a cikin su ci ayya da ka ɗauke za ka yi sai ƙwallon ƙara ita nan ma wani za ka kaka duk sai a firgita ka to ka san da aljanu yake mu'amala ba da ayoyin alƙur'ani ba da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan kuma ka zauna da ka zauna kafin ka ce komai zai ce mun san abin da ya kawo ka kasuwa ce ta tsaya ba ciniki mun san abin da ya kawo ki ɗa kike nema yau shekara kaza ko batan wata ba ki taɓa yi ba
mun san abin da kake nema abu kaza ne to shi ma wannan ya nuna cewa ba ne rukuya bane boka ne ko matsafi ne daga cikin alamomin da ake gane su a ce da kai an ayyana maka wata dabba ta musamman kun san ya halatta haka kawai mutum don wata bukatar sa ya yanka dabba ita sadaka saboda Allah ba sharadin yin wani aiki bane a'a kamar yadda zaka dauki kudi ka bayar kamar yadda zaka bada abinci kamar yadda zaka bada sutura zaka iya samun dabba ka yanka kai sadaka kuma kai tawassuli da wannan sadakar ka wa bukata ta Allah ka biya maka to dole ne sai wannan aikin da zai sharadin wannan aikin sai an yanka dabba iri kaza kuma za a yanka dabba iri kaza a yanka ta a daidai lokaci kaza kuma a yanka ta a yanayi kaza wanda zai ce da kai za a yanka dabba a matake za a yanka ba ta wuya ba wani ya ce a je a binne ta da rai akwai wata baiwa Allah da ƴan uwarta take gaya mu tace daga cikin matsalolin da muke fama da ita akwai wani boka da take zuwa gonsa ya ba ta wani magani aka buɗe bakin ɗan sako aka saka a ciki ta zo suna zaune a cikin mutane ta dora ɗan sakon a kan kujera ta zauna a kansa ba ta ji kunya kowa ba saboda haka shi bokan ki gaya mata ya ce yadda ta zauna a kan ɗan sakon nan bai ce in ba to ba wanda ita ke da ita a cikin dangi duka danginsu da dangin mijinta duk abin da ta shirya ya zauna to haka ake bawa wasu irin wannan magungunan a ce da su in sun yi kaza to duk abin da suka yi sun ba abin da zai faru ko a ce abin da jaki har fa akwai wanda muka ji labari ina irin mutanen nan wanda Allah yake yin halittar su sun fi tura bari zabiya sai a ce da kai ana son a nemo zabiya a ji abin da shi da ranka saboda za a yi wani tsafi to duk wanda yake da kai ga abin da yake so a yi ta irin wannan hanyar to ya nuna maka ba malami ba ne na kirki sannan ko ba addu'a yake yi ba daga cikin yadda ake gane su a sa ka ka zauna a wani lokaci a cikin duhu ka faɗi wani abu ko a ce ka rufe idanka ka dinga faɗar abu kaza a lokaci kaza ko a ce da ke ga wani ruwan magani in kika yi wanka da shi sanda za ki wanka ɗin ki zauna zagargar ki zubo ki tun daga tsakiyar kanki har ƙasa ki wanke in kin wanke sai ki kalli gabar tsirara zigidin tubur kina kallon gabar kuma sai da ke akwai abin da za ki dinga faɗa to wannan da an gaya miki wannan ki tabbatar da cewa wannan mutumin yana mu'amala ne da aljanu ba mu'amala yake da ayoyin alqur'ani ba ba ko mu'amala yake da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko a tafi ta miki wani sharadi za ki daina magana kwana kaza wanda aka ce daina magana kwana kaza nasi ne da alqur'ani so da haka babu wani mutum yanzu da zai zo ki sai da ke ko kai ko ce ko su ya ce su suna son wata bukatar su ta biya sai sun daina magana ko kuma a ce kake da ki dariya an kwana kaza ko kuma ki ba ki wani yanki ya ce wannan yankin yana son kafin ki saka wanda waya ɗin ki fara faka shi a baka a ce ko za ka yi kundugu da shi ko kuma za ki saka a maka wata ƴar shara ko wata ƴar riga ki saka sannan ki saka wata a kai suna ta da shi shi'a akwai abubuwan da ake rubutawa a jiki sai a baka kaka ko kuma wanda za ka je gurinsa ita sai ya taɓa wani wuri na jikinka to ko a rukuya ta shari'a malamai sun tabbatar da haramcin ka taɓa jikin mace kun san yanzu za a yi rukuya ko da karatun Qur'ani ne sai wani kafo zai gafa kan matar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من أخرج إذا تتكاوى ما تتكاوى آوى يا جاتي كانت تقول لك هل منك بعد دوري كاسي ko daga ina kake kai ko da ma ta waya ne in ma karatun Qur'ani ne ma ko ta waya ka karanta Qur'ani aka je aka saka mutum a kunnan sa in Allah ya so a wanke ba sai a wanke ba to da ka babu bukata ballanta na ko ba su gaura mari har ba wanda ma su gaura mari din akalla dai kin ji jiki nan gaura ta koma ba ai ta gaura maka mari a ce aljani ake duka ake cewa ita sannan akwai masu amfani da gishiri eh gishiri dai da kuka sani sai a samu kwano ɗaya na gishiri kun san dai gishiri zafinsa kwano ɗaya sai a samu galan na ruwa sai a juye masa a jijjiga a jijjiga sai a ji in an kawo ka kana ta jikkita ido sai ya zubo kofi ɗaya ba kake sha to duk inda ka kai da kowane irin aljani ne a jikinka in aka dura maka wannan ka ce ka ware tunda ai mata da suke zuwa asibiti akwai ruwa da ake sa musu na haihuwa an ce gishiri ne a cikinsa ko baki ne yan nakuda ba an sa miki wannan sai nakuda ta zo kin haife ko baki shirya ba balanta na kuma ce wani aljani dama aljanin mafi yawanci su na ƙarya ne na rashin karatun Qur'ani ne na rashin karanta hadisan manzon Allah ne na rashin karanta addu'o'in da suka zo da kawudan annabi sallallahu alaihi wasallam ne to sannan ko a ce da kai za a yi wannan aikin amma sai da turare iri kaza turare sinadari ne ba yanzu za ka ce sai iri kaza lallai duk irin turaren ma da aka rantsa yanzu irin karatu da ake na kore aljanu da waye ba a jikin me aka fi turaren miski to ko ba turaren miski kika samu ba ko uji kika samu wani turare ne ya fi yawa a gari ya ba arha banda kowane irin turare ne ma shi aljani da kuka gan shi baya son tsafta baya son kanshi duk irin turaren da kike yawan sawa ki karanta wani abu na cikin alqur'ani shedan sai guje ki aljanu sai su guje ki saboda ba ka son ba ka son tsafta kuma ko lafiyar ki kalo ba ki da matsala in kika zama to kazama a cikin gidanki kika zama kazama a jikinki sai aljanu sun bi ki wannan tsafta da ake cewa ku kan ku dauka kawai maza suna yi ne dan su muku wayo kawai dan dai ku tsafta su kalle ku ke ma akan kanki duk wanda kike kazama za ta rabu da aljanu ba to da ke aljanu yana son wari yana son tsori yana son bola yana son juji yana son shara yana son tsummo kara to akwai matar da wallahi inda za a ce duba gari duk ranar asabar tun karshen wata a shiga gidanta sai an mata daurin wata uku ita da mijinta saboda shi bai kula ba ita ma bata kula akwai kuma matar da in aka je karkashin gadonta aka leka abin da za a gani a ciki sai an yi feshi sai an yi feshi saboda ba ka kulawa abin ka ganka tattas za ka je waje amma a cikin gida babu wannan ba ta san wannan ba in da za ka je gurin da kake maka girki sai ka daure zuciyarka za ka iya haɗiyar ruwan can da ka kawo maka ko kai so ka ne ɗaya na koda wake da shinkafa ne so da kazantar ta to saboda haka su waɗannan shaidanin suna da buƙatar kazanta to duk wanda ya ce da kai zai maka wani aiki amma sai ka zama kazani to ba aikin Allah yake ba yana yin wani abu sannan duk wanda ya ce da kai sai ka biya ni kaza na kuɗi to ka canja shi ba a ƙayyade yawa duk wanda zai maka ru'iya ta gaskiya ba zai sa maka kuɗi ya ce kaza za ka bani ba domin ai addu'a zai ba sai an gana ma za ka ba addu'a ba to in ya sharkanta maka ka bashi kuɗi kuma ka ki karɓa addu'a ka ci banza kenan za ka dawo da kuɗi to idan na zo na yi maka ka ce nawa za a bayar ka ce a duk abin da aka bayar shi kenan sai na yi maka abin da ya kamata a ce ka bani dubu goma sai ka bani miliyan goma sai in karɓa in ce alhamdulillah ka saka aljihu kuma ka ta halak malak to su waɗannan bokayen suna da abubuwa da yawa da suke yi wani lokacin sai a samu agwagwa a ɗaura abubuwan da za a ɗaura a kafarta a ce a take ta kawai shikenan an take ta kafi yadda aka saki wannan agwagwar ta tafi babu ne shika za ta yi ta yawo ne ba san inda za ta je ba ita ma kishi yake haka za ta zama sai ta yawo a gari wani malami yana zaune yana lazumi a kofar gidansa ya ga wasu zakaru suna yawo an daura musu wannan layar ya kira wani yaro irin marasa tsoron nan yi masa haka ya nuna ka zan su sun yi ke kamo aka kamo ya kwakwanta layar ya karanta ayatul kursi a cikin ruwa ya tsoma layin ya ce je ka zubar da layin bayan ya zubar da layin ya ba shi ya ɗauko naira 200 ya ce maza ka hawo a daidaita sahu ka tafi can inda ake fije kaji ka ba da naira 100 a fije a yi wayar kalliya a damun da su bai san ko nawa ne ne tun da dai ba kun yi ba kwa so ba shi yana so aka so ya kawo maka gida ya farfe su da wannan kenan to amma abin da nake so na da suna muku idan har ta sa an samu matsala an yi wani abu wanda ake ganin surkulle ne aka kafa fahimtar sa ke idan kuka samu abin layu ne wani abu ne aka bi ƙunƙu ne aka ajiye menene abin da ake so kai kuwa ne abin ka ku ji tsoron sa kuwa ne ku karanta ayatul kursi sau bakwai a cikin ruwa sai ku saka abin a in kun saka duk inda matsafi ya kai da tsafin sa in aka yi wannan ya kai kawai sai ku je ku zubar da ruwan kuma ku kone abin shikenan to da haka waɗannan su ne abubuwan da ika baka mu kula da su saboda yanayi ya riga ya canja kuma mun riga mun ruɗe yanzu neman biyan bukata muke ta kowace hanya kuma zai yi wahala yanzu ka hana wani ka ce kada ije gurin boka kada ije gurin mai rufiya abinda ya kamata a yi a ba ku ka'idoji a ba ku siffofi wanda ya kamata a yi la'akari da su to sai mu dawo kan mai rufiya a gurguje namiji ne mace ce babba ne yaro ne ba wanda ba zai iya rufiya ba ba sai wani mashahurin malami ba ba sai wanda ya buɗe ofis ba ba sai wanda ya haddace alkur'ani ba aya ɗaya ta alkur'ani in kika haddace za ki iya rufiya ne ba abin da ake so ka zanto mutumin kirki a kan kanka idan namiji ne yana halartar jam'i in mace ce ba ta wasa da sallah a kan lokaci kana kulawa da yin azkar na safe da yamma na shiga gida da na fitowa daga gida na hawa abun hawa na cin abinci na kwanciya bacci duk dai wani guri da aka ce ga abin da ake yi na addu'a ka kakka dinga yi sannan kuma ka zama so da gaskiya a maganarka mai kamanta gaskiya a cikin aikinka sannan ka zama mai yawaita karatun alkur'ani aƙalla ya zama to kana da wani wuri kana da wani lazumi da kake yi a kullum na karanta alkur'ani bayan nan sannan kuma ka kula a kai kanka da 'ya'yanka da iyalinka ka koya musu dukkanin wata addu'a wacce ake ta neman kariya da neman tsari to in ka zama haka to za ka iya rufiya kuma duk wanda ya samu wata matsala wacce take da buƙatar a kawo masa taimako in ka karanta masa iya wannan abin da na karanta muku to Allah zai biya buƙata Allah kuma zai yaye masa to da kun ga kenan ba wani abu ne ka da hankali ba wani abu ne na rigima wasu za su iya tambaya su ce to ai mun ga wani lokacin sai an ce a siyo man habatu sauda sai an ce a siyo man zaitun sai an ce a siyo turaren almiski sai an ce a siyo abu kaza a yi kaza a yi kaza a hada da kaza a yi kaza to wani tayin shekaru to wani hayakin shekaru to wani waye wannan kawai kamar yadda na faɗa a farko yau da gobe ce ta sa wasu suke ganin in an hada kaza da kaza ina yin kaza amma ba sharadi ba ne ko da shi ko babu shi za a iya yi kuma mafi yawancin mutane in ka ce da su ka yi addu'a zalla sai su dinga ganin kamar ba za ka yi ba ko ba za ka ci ba to shi da ake haɗo da irin wannan ka zo mutum ya ce da kai za a yi kaza ya ce a samu ya ce to kinga da an ce da ke institute sai ki ce dai kuma institute sai ce a ai za a ba komai muna da shi ko so aga aga muku irin wasu abubuwa wanda za a ce a samu kaza wanda itatuwa ne babu wani haramci wajen yin amfani da su ana yi ne domin a daɗa ƙara maka ƙwarin gwiwar cewar in kai abin zai yi maka amfani zai maka magani amma ba da sharadi ba ne wannan na ganin a takaice shine dan abin da zan faɗa game da abin da ya shafi bokanci bokaye rukiya da kuma masu rukiya da sharuɗan yin rukiya da kuma adab na shi mai yin rukiya su ne wanda na faɗa yanzu a ƙarshe fatan mu Allah maɗaukakin sarki ya mana tsari ya mana kariya daga matsafa da bokaye da ƴan duba kuma Allah kada ya jarabe mu da zuwa gurinsu ballantana ma mu rasa imaninmu ko kuma imaninmu ya sukurkuce Allah ka taimake mu ka taimaki addininmu kuma ka biya wani bukatunmu na duniya da lahira wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa
rahmatullah Allah ya saka da kai kuma kamar yadda na gabatar da farko kusan na tabbata an dade ba a samu waraka dangane da waɗannan bangarori guda biyu ba ko ba haka ba to muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi kuma abinda malam ya gaya mana Allah ya sa mu ji sannan kuma mu amfani da shi sannan kuma mu sanar da waɗanda ma ba su samu damar zuwa wannan guri ba baki daya ba tare da ɓata lokaci ba duk da lokaci ya riga ya wuce insha Allah zan sake yanke abin magana ga babban malaminmu Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa kafin kuma ya zamanto cewa an amsa kyanmaloyin da aka rubuto su da cewa har yanzu na duba a lokacin wayan ba amma na ga ana ta rubutawa insha Allah karon kallon suna insha Allah ana rubutawa ne
assalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in a madadin wannan cibiya ta darus sunnan nabawiyya da kuma wannan makaranta ta zamzam islamic college muna yiwa dr muhammad nazif inuwa godiya da ya gabatar mana da wannan muhadara ko lecture mai taken hanyoyin da ake tantance a bambance a ware tsakanin waye boka waye kuma mai yin tofi na ruka ko tawaida na shari'a sannan shi ma mai rukan a bambance tsakanin wane ne mai business ruka da kuma shari'a ruka wato ruka tijariya da kuma ruka shar'iyya ka'idojin da malam ya bayar wanda ake tantance a bambance a ware boka da fatan ku rike waɗannan ka'idoji da ya faɗa domin suna da mahimmanci da za a gane boka a gane ɗan bugun ƙasa a gane macuta waɗanda sun yi yawa a wannan zamani abin da ya faru shine buƙatu sun mana yawa larurori sun mana yawa ciwuka sun mana yawa damuwa ta yi mana yawa kuma mun manta da Allah tun da an manta da Allah amman yujibul muqtarra idza da'ahu amman ta da wanda in ka shiga tsanani zaka daga hannu ka gaya masa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da amman da waɗannan ayoyi an manta komawa ga Allah an daina azkar an daina addu'o'i ana roƙon Allah qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum to tunda akai watsi da wannan koyarwa ta manzon Allah wanda dama kafin zuwan annabi akwai bokaye akwai matsafa da annabi ya zo ma akwai su shi ma sun yi yunkurin yi masa tsafin kuma bayan ya wuce kuma akwai su sun ma karu saka annabi ya bamu maganin bokaye da sihiri kada kayi kada aima yace laysa minna man sahara aw suhira la baya tare da ni wanda yaje yace aima wani tsafi annabi yace na kore shi daga cikin al'umma ka da wanda yasa wani yayi masa da shi da yasa aka wa wani aw takahana aw tukhina la duk wanda yaje yayi bokanci ko kuma yasa aka yi masa bokanci ko shi ya koya yake yi da kansa annabi yace ba ni ba shi aw taqayyara aw tuqayyara la ko kuma yaje yayi champi ko kuma aka yi masa champi iyadda annabi yace waɗannan ba sa cikin al'umma ka ashe da tsafi da bokanci da champi da surkulle waɗannan duk ba sa cikin koyarwa addini in kuma ana son zaman lafiya a wannan addini dole a fatattaki a koyi wannan annoba da take cinye aqida wannan kwalara da take mamaye tauhidi wannan ciwo da ba shi da magani sai kitabu wa sunna haka mu nemi magani kamar da malam ya faɗa ta hanyar da ta dace magani ana ciro shi ta hanya hudu akwai magani shine addu'a kamar da annabi ayyuba da ciwo ya kama shi yace anni masani yadur wa anta arhamur rahimin Allah ya fassa jamuna lahu wa kashafna ma bihi min dur ciwo ya kama shi ya gaya wa Allah Allah yace sai na amsa masa na yayi ciwon kinga magani na farko kenan magani na biyu shine maganin da ake hadawa da wani abu da wani abu kamar zuma ko habbatu sauda wanda Qur'ani yace fihi shifa'un linnas annabi yace habbatu sauda shifa'un min kulli da kama dan an kira zuma magani ko an kira habbatu sauda magani abu ko bukatar ilimin yadda ake sarrafa su da kuma dose din da za a sha in ba wannan ilimin ka je ka kurba da yawa ko ka habbuda da yawa za ta iya kashe ka ko da ko panadol ka gumbuda overdose zai iya kashe ka balle kuma wannan magani tabbatacce amma sai an san ilimin yadda za a sarrafa shi hanya ta uku shine ilimi na bincike da gwaji shine wanda za ku ji an ce an kai wannan alim lab an yi bincike irin magungunan nan su su kafin su APC su waye duk kafin a fara amfani da su sai an kirawo masana harkar maganin sannan sai an kai wa nabdar ta ba ƙwararru sun duba cewa zai yi tasiri ko ba zai cutar ba to wannan irin maganin shi ba ruwansa da addinin ne yi gwaji ne kawai abin da ake so abin ya zama ba najasa ba ne sannan akwai ciran magani ta hanyar al'ada iyayenmu sun saba su jika mana garbejiya ko a jika maka tsamiya da ta zargaje ko kuma a haɗa maka kayan lambu ka sha saboda kana yin shawara ko kuma a haɗa maka hannu da kaza ko mai ciki a bata kaza wannan shi ma gwaji ne in yayi shi kenan in bai ba sai a nemi wani ko kuma kiran magani ta hanyar karantawar malamai na sunna wani malami da ya karanta Qur'ani ya fahimta ba hadisi bace ba aya bane ba hadisi bane ba aya bane amma malami ne ya gwada wani abu ya ga yayi tasiri kai ma in ka ne ma sai ya baka ka gwada misali a cikin tafsir ibnu kasir ya kawo mana wani malami da yake a gwada ga duk wanda yake jin an masa sihiri ko abin alamomin sihiri guda taran nan da Wahid Abdussalam ya kawo ya ga alama ɗaya daga ciki to sai ya je wannan ya samu ruwa ne tsafta inda zamzam ne an fi bukatar zamzam ya karanta fatiha ayoyinta guda bakwai ya karanta farkon suratul baqara ayoyi guda hudu zuwa muflihuna ya karanta ayatul kursi ita aya ɗaya ce ya karanta amanar rasulu ita aya biyu ce kun ga aya bakwai aya hudu aya ɗaya aya biyu sai kuma ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad da kuma suratul falaq da suratul nas a cikin wannan ruwa sai nemo ganyen magariye magariya guda bakwai danye sai ya dandaka sai ya zuba a cikin wannan ruwa ya karkada sai ya sha ya shashafa a jikinsa yayi haka har kwana bakwai شيخ الإسلام شيخ عبد العزيز ابن باز أتكنت وفات الأخيار يتي وانا الدعاء مجربات معنى أنقدا أنقى تاثير انت أنقدا أنقى أنفان انت أما أنك إنا نسندين في أي باب أما أنك أن يا أنفان أي أن يا أنفان أكون أبنكي أتكي مي أبنكي أتكي نروى دعايا دقن يوم قريا باب قذنت باب نجسة سننبات أجي kunga ya cika sharadin la ba asa birru kama lam yakun shirka ba dai shi ayi ruka in babu shirka to kunga wannan shine abinda malam yake ga mana a tantance a bambance a ware masu ruka da kuma masu damfara da sunan bayar da magani saboda haka muna godiya da wannan gabatarwa da aka yi da fatan yanzu bokaye dama ba sa son ku zo makaranta ba sa son a ba ku ilimi domin da ku suke cin abinci za a yi wa mata aure a cika mata daki da kaya a cika mata kirji da sarƙoƙi hannu da awaroro da zoben gwal amma duk abin za a wato sai ka ba bokaye su ci kaga bokaye na kiba bulbul amma ita da ke kaiwa bokan tana ramewa tana gushewa saboda haka muna fata za a ƙara inganta alaka da Allah a ƙara inganta tauhidi a ƙara yanke alaka tsakaninmu da bokaye akwai wata kisa da ta faru in ba ku manta ba a garin nan ta wata mata da ta bayyana ta ce tana da aljani kuma tana ba da magani kuka yi ta layi malam har da mai niƙali da mai hijabi a kan layi da ya buta ta tarwa ana bayarwa ana karɓa sai labari ya zo mana a nan tsallaken nan take nan tsallaken nan ana ta layi sai ki aje 3,000 ko 5,000 ki rubuta buƙatar ki a takarda ki zuba ruwa a cikin robar swan ko robar faro sai ki kai mata duk ta ciye kusan gidajen unguwar tana ta karɓar kuɗi wannan ta ce miji nake so wannan koma gidan mijina wannan a kori kishiyata wannan a kore ka a yi kaza sau ne zai kawo mana labari ya ce a malam ya kuna gari har an fara talla a rediyo saboda lalacewar gidajen rediyo wai har tallan bokanci suke yi su da ka a lokacin muka ce a je a taho da ita da aljanin ma a taho tare shi ma da an gan shi za a kiwo kwanarsa amma shi tunda ba a ganinsa aka ce a taho da ita da take wakiltarsa aka zo aka aje matan nan na tambaye ta a me yake faruwa ta ce ita asali yar yola ce sai aka kai ta misira karatu to wata ran tana daki tana zikiri ko sai kaga kofar dakin ta bude sai kaga sama ta yaye sai ga wani mutum zungure ne ba a gano kansa a cikin hadari ya bayyana ya ce mata sunanta kaza shi aljani ne kuma yana so ya yi alaka da ita saboda ya ga mutuniyar kirki ce zai dinga taimaka mutane da magani ta hanyarta da aka ta taho Najeriya zai biyo ta ba mu san to an masa visa ko ba a yi masa visa ba yana da passport ko ba shi da passport haka dai ya biyo ta take shi ne suka zo duk abin da aka gaya mata da buƙatun da aka rubuta a takarda da ruwan nan da aka aje in ya zo zai kakkaranta sai kowa ya tofa mata abin da ya kamata a ruwan da safe kowace sai ta zo ta karɓi nata sai a gaya mata yadda za ta sarrafa shi ta kuma sai ta karɓi abin sadaka na ce to ina kina da miji eh yana ina ta ce yana Lagos shi ma ma'aikacin gwamnati ne na ce to yanzu kin ga ba mu ga aljanin ba ke muka gani yaya za mu yanzu mu tabbatar da wannan aljani don akwai tambayoyin da za mu yi masa ta ce abu ne mai sauƙi ma a shigar da ni ɗaki mai duhu a shimfiɗa da duma zan kira shi yanzu zai zo amma fa kar ku tsorata in kun gan shi muka ce mu ne za mu tsorata kira shi sanda na aka shirya ɗaki aka sa da duma da karu suka tsaya aka ce bismillah kirawo shi ta yi tofa-tofanta ta yi abubuwan da za ta yi ki zuwa muka ga lokaci ya ƙuri ya har yanzu zai zo ba ko ya makara ne ba an sai yana Najeriya ba in ma dai daga nusura zai taso ya kamata a ce ya iso yanzu ai aljani dai bai zo ba don haka muka so yan jarida so a yi hira da ita a gaya wa duniya tunda tana ta karɓa kuɗaɗen mutane a je a kwaso duk ruwan nan takaddun haihu suna gurina na mutane da suka rubuta irin buƙatun da ke ciki in kin ga buƙatun sai kin ga abin takaici mutane sun rubuta abubuwa daban-daban na sirri sun kai masa muka ɗebo ruwan nan gabaki ɗaya to bayan an gama hirar da ita ta ce a kawo ta ofis ɗina tana da magana sai ta ce min yanzu aljanin nan ya yi masa raɗa cewa ya fita ta ya yi fushi an ɓata masa rai don haka in saurare shi zai zo gidana ƙarfe 12 na dare ita to Allah ya tashi lafiya ya san gidan ko ba shi adres ɗin suka a ya sani na ce to Allah ya kashi lafiya shiru 12 ta yi ni banga kowa ba banga komai ba zaka ne bacci na da safe aka sake fito da idan to ce aljannin nasi fa bai zo ba kin ga ya fara tabbatar da ƙaryarsa da ƙaryarki da kuma cewa abin da kuke yi damfara ne da cuta yanzu za mu ƙara ɗaukar matakin da ma ba mu ɗauka ba a baya yanzu zan yi sake mun raɗa ya ce yau ka shirya jiya bai zo ba amma yau ƙarfe 2 dare suka haɓa da sai hana ni barci ƙarfe 2 dare ina jiran sa to ta san wata kila barci mutum zai sai a ce ya zo kana barci duk wanda ba na ci to daga nan ne yan jarida suka ɗauka cewa yau aljani zai je gidan mala da aka mu bari da safe mu ji me zai faru to aljani dai bai zo ba daga nan ta bayyana makaryaci ya ce muka tattara ta muka ko da komatsanta muka kore ta daga Kano to bayan na je Yola domin gabatar da wa'azi sai ga wata dogo wasiƙa cikin ambulan shafi 10 aka aiko min da ita cewa malam mun je Kano muna ba da magani ka je ka ci mutuncinmu ka fatattake mu ka kore mu yanzu kuma ka biyo mu har Yola nan ma ka zo kana tona mana asiri da haka mu yadda ba za mu ɗauki mataki na shari'a da ta wulaƙancin da kai mana da kuma malamai da yawa sun ce abinda muke gaskiya ne amma kai ka ce ba daidai ba ne na ce ni ma ban ce ba daidai ba ne ta ne a tabbatar mun kamar yadda dokta ya faɗa cewa idan mutum ya zo yana ba da magani a kira shi a ji ta yaya yake ba da magani in an ga bai saba shari'a ba sai a gaya mutane ko a kyale shi in an ga ya saba shari'a sai a kore shi ko a fatattake shi don kar ya lalata mutane aƙida kuma ya lalata musu alaƙa domin bokaye bayan sun lalata maka aƙida sai sun lalata maka mu'amala da mutane a ce wata doguwa na jin haushinki ko wata baƙa na jin haushinki ko wata gajeriya na ƙinki duk sai ki ɗauki gajeru ki tsane su a ce wata doguwa na ƙinki sai ki ɗauki dogaye duk ki tsane su ko wata ta tana miki harara duk sanda kike tafiya zan ki ta kallon wace ce kike harara ta ne ya haɗa ki rigima da mutane ko a ciki sai ya ce a cikin dangin mijinki akwai wata sai kuma ta halarta ina jin da ya liki ko ya ce a cikin dangin matar akwai kaza ki ce ina jin wanta ce shi kenan ya ɗora ki a kan rigima da mutane saboda haka ya kamata a kiyaye muna fata Allah ya ba mu ikon kiyayewa yanzu akwai tambayoyi da za a karanta wa malam ya ba mu amsa muna fatan Allah saka masa da alheri Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka ji a wannan sannan in muka manta ba a wancan watan da ya wuce mun gabatar da cewa za a je gidan marayu so an je gidan marayu an kai musu mun sa an musu dinki dukansu gaba ɗaya su wajen 60 ne ina jin ko da 6 su 66 maza da mata matan an ɗinka musu atamfofi su ko mazan an yi musu ɗinki ya duka masu kyau da aiki da komai sannan jariran su kuma an yi musu kaya 'yan kanti an sai musu pampers sannan kuma waɗanda shekarunsu bai kai a ɗinka musu atamfa ba an sai musu 'yan kanti sannan sun yi bayani kamar yadda na gani cewa mafi yawa irin yaran da ake samu a wannan gida sun kasu kashi-kashi akwai ƴaƴan mahaukata wata haukacewa za ta ga goyo to dole a kace goyon saboda ba zai dinga samun nono da kulawa ba wata kuma an yanke mata hukuncin daure rai da rai ko hukuncin kisa ko shekaru mai yawa a kurkuku ko ba za a shiga da kurkuku ana ba shi nono ba sai a karba a kashi na wani kuma hatsari ake yi sai iyaye su mutu sai a tsinci ga ƙananan yaran ba su mutu ba sai a kai su nan wasu kuma ƙata suke yi a ta neman iyayen a rasa sai a kai su nan wasu kuma haihuwa ake ba ta hanyar shari'a ba sai a wurgar in ya zo sai su tsinta su kuma sai su ci gaba da kulawa da sun faɗi irin buƙatu an kai musu shinkafa da taliya da indomie da makaroni da mai da sauran kayan buƙatu da kuma ɗan taimakon da kuka kakawo ɗin nan ina jin an harhaɗa da shi aka kai da kun ga irin wannan su waɗanda suka je sun ga ayoyi da yawa wanda suke da iyaye kuke da gida kuke da ƴaƴa ga wani bai san makomarsa ba ba uwa ba uba ba dangin uwa ba dangin uba ba wa ba kani ba shiƙiƙi ba li'adi kuma haka zai girma da zoke rayu ya zai ji daɗin rayuwa ya makomarsa cikin al'umma ba su shiga cikin al'amarinsa ba wani irin tallafi da taimako zai samu to wannan yana cikin abin tausayi da suka gani kuma shiri na gaba shine za a je kurkuku ɓangaren ɗaurarru mata a ga me mata suke yi wata ta saukewa kishiyarta gora a ka wata ta yi yunkurin kashe mijinta wata ta yi sata wata ta yi abin kunya ga shi nan dai ɗaurarru mata in kuka je za ku ga darasi cewa ashe ma kai da kake nan ka gode wa Allah dama malam ya ce in baka guri uku to ka gode wa Allah in baka kurkuku ya nuna kana da ƴanci in baka asibiti ya nuna kana da lafiya in baka makabarta ya nuna kana da rai yanzu wani yana makabarta saboda ya mutu wani yana asibiti saboda ba shi da lafiya wani yana da kurkuku saboda an ɗaure shi to kai da baka cikin ukun nan to akwai darasi mai yawa a rayuwarka da ya kamata ka gode wa Allah ka kuma yi abin da ya kamata za ka ana godiya ga matan da suka je da kansu da wanda suka tura gudunmawa da kuma wanda ya ba da tallafin mafi yawa na abubuwan da aka kai wajen waɗannan marayu abin tausayi muna fata Allah ya takawa kowa da alkhairi ya kuma sa ya zama a cikin mizanin hasana ranar alkiyama assalamu alaikum
Allah kuma ya ba da lada kuma Allah akwai tambayoyi wannan da tambaya ta farko tana cewa malam dan Allah wace addu'a zan yi a baya na yi laifuka har da shirka ma amma na yi da dama ina neman addu'ar da za ta ƙara kusanta ni da Allah subhanahu wa ta'ala domin har yanzu ina ganin zai addu'o'in da na yi a baya kamar Allah bai yanzu ba
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi kan wannan nadama da suka yi alamar insha Allah tuban na ki an karbe shi ko da ka mutum yana da alamar imani a cikin zuciyarsa wanda zai saba wa Allah ya dinga jin abin ya dame shi to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cewa ko da mutum zai zo da cikin duniyar nan na laifi in ya gamu da Allah in dai ba shirka yake da Allah mutum da da komai shirka kike kika kuma wa Allah zai zo maka da cikin duniya na gaba ko da kin yi karo gode wa Allah kuma ki cigaba da yin istighfari ki cigaba da roƙon Allah Allah ya tabbatar da ke kada Allah ya kara jarraba ki da fata wa cikin abin da kike fada a baya
wanda kuma ya zai so mai ne alamomin sirri da mutum zai gani a cikin sa kuma mai kamata
alamomin sirri suna da yawa malam ya faɗo su daga ciki yace guda tara wasu kuma sukan ce ma sukan ba haka amma dai muhimmai abinda ake cewa idan mutum yana yin mafarki na abin tsoro ko maciji ya biyo ki ko kuma kakin kin fito daga wani guri ki rasa ina za ki makale ko kuma kin tafi ruwa ya tafi da ke ko faduwar gaba wani lokacin ba akwai irin ciwon kai mai tsanani wanda yake ba na zazzaɓi ba ba kuma sauran ciwon kai da aka samu ba kuma ya zama to na fari ɗaya to da aka ce wannan alama ce ta haihuwa mutum sihiri alamomin suna da yawa ko dai abin da ake so idan mutum yana zargin akwai wani abu na sihiri a zuciyarsa to kada ki ba wa shekan dama ya dinga kai wannan zargin ga wasu mutane wanda ce kowa ne kowa ne ke tsammani
kawai ya dauka su iri ba shi babban su da kowace cuta kuma ana neman magani Allah ya warkar da mutum. Wani kina yin zikirin sani kina yin na yamma kina yin addu'o'in kwanciya barci da na tashi daga barci Allah yana sassauta miki wannan. In kuma za ki iya samo ganyen magarya kamar guda uku wanda ba nan ya faɗa ki karanta waɗannan ayoyin a cikin ruwa ki sha ki yi wanka da su sau uku ko sau biyar ko sau bakwai shi ma wannan Allah yana sa sai ya karye. Malam
mutum na yawan faɗuwar gaba da yawan da ya kamata ya yi.
Mutumin da yake yawan faɗuwar gaba galibi wani za ka ga baya ambaton Allah ne sosai. Ba shi da lokacin karatun Alƙur'ani kuma ina yin kalle-kalle marasa ma'ana. Wanda za ka ga in mijinta baya ɗakinta sai ta kusan kaiwa asuba tana kallon India ko tana kallon Hausa fim ko tana kallon abin da ba zai mata amfani ba ko kuma yin to zimawa mutum bai yi bacci ba yana haifar masa da irin wannan matsala. So da haka sai mutum ya yi ƙoƙarin ya kauce wa irin waɗannan abubuwa ɗin kuma ya yawaita karatun Alƙur'ani ya yawaita addu'o'i da kuma zikiri da Allah.
Wai ba da gaske ne aljanu suna auren mutane kuma ta yaya ake ganewa ta hanyar tare.
To malamai da suke maganganu a kan harkar aljanu akwai wanda suke ganin ana iya aure tsakanin mutum da aljan amma ba aure irin na shari'a ba. Watan ana cewa aure ne amma ba wai ana nufin aure ba aljan ya dinga zuwa mace ko kuma aljana ta dinga zuwa namiji hatta yaya yi amfani da ita ko kuma ita ya zo ya yi amfani da ita kuma wannan tana faruwa ne idan ya zama to mutum ba shi da tafi wato ba shi da tsari a jikinsa kuma ana samun tsari ne ta hanyar bin Allah da kuma karanta addu'o'i wanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma a ce namiji ya aure mutum ya aure mace aljana ko aljana ta aure namiji a matsayin sa kamar shi ita kuma aljana wanda akwai cikarwa a cikin sa matuƙa saboda shi aljani jinsin su ba iri ɗaya bane da na mutum mu ƙasa ce asalin mu su kuma mun gaci to da haka da wuta da ƙasa ba ka haɗuwa kuma aka buɗe wannan ƙofar cewar wata wani mutum zai iya aurenta wanda yake aljani ko aljani zai iya aurenta to wanda za ta iya zuwa su muku da ƴaƴaye sai su ce aljani ne ya aure ta kuma ta haifi ƴaƴaye ya za ku yi maka. To dan a toshe wannan kofar malamai suka ce wannan ma babu shi ma a tarihi cewar wani ya auri wata aljana ko wani aljani ya auri wata sai dai akan samu aljani ya dinga zai kewa mace idan ya zama to ba ta yin addu'a ko mijin baya yi ko kuma wani lokacin mijin baya yin addu'a wajen kusanta iyalinsa ita ma ba ta yi sai aljani ya yi tarayya da su sai a haifa shi shekaru ya yi. Allahu akbar.
Shin
malam daga gaske ne aljanu ba ta son malamin da suke da haɓar saura? Haka suke cewa wanda suke rubuce-rubuce a kan khawasul mawad suna rubutu a kan wasu ko mayuka ko itatuwa ko sinadarai wanda suke so aljanu ba ta san su kamar turaren al'ud sun ce ina daga cikin abin da Allah ya sa a jikinsa aljanu ba ta son walinsa saboda haka in ana tashi ba ta zama a gurin. To amma dai ba lallai bane ki zamanto man zaitun ko ba sa son wasansa kawai dai ka iya cewa man zaitun mai ne mai albarka tunda bishiyar Allah ya rantsuwa da ita kuma Allah ya kai rantsuwa da abu ne mai daraja sannan man afatu sauda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maganin kowace cuta ne banda mutuwa. To wannan yana daga cikin abin da ya sa su malaman da suke haɗa magunguna na aljanu suke cewa a sa da su.
Salamu alaikum malam ina shawara amma sai wani gidan ku ne suna da irin wannan kaji da ta duk abin da ya samu yin zuke su ce wani da ya ko ciwon sai mai kira da suna cewa ko wace ce kai idan yau magana ko kuma alfili ya sa ba na neman magani sannan kuma an ce wasu ne wani wani ya guda bakwai za a yi musu addu'a ya halatta.
To wannan shi ne abin da na faɗa a yi cewar in ka ji mutum ya ce a nemo ruwan rijiya guda kaza ko sai an tafi gari kaza za a ɗebo ruwa sai ya nuna ba addu'a yake maka ta shari'a ba yana yi maka addu'a ne wata dama sannan wannan abin da 'yan uwanki suke yi ya nuna ba sa zuwa makaranta in kuma suna zuwa makaranta suna zuwa makarantar ne da ba a koya musu tauhidi ba a koya musu aqida domin ai mun san cewa kullu yusiba la illa ma kataballahu lahu babu wanda yake maka wani abu wanda Allah ko ya saki bai hukunta ba, kuma ba a san ko da ruqiya akai ma ruqiya ba fi yawancin su wanda ba san ka'idojin ruqiya ba suka yi wa mutum ruqiya sai a ce lallai sai aljani yayi magana, in yayi magana sai a ce ai kin roka, sai a ce ai hajiya bai ta ce ta turo ne. To kuma a cikin halittu daga cikin waɗanda suke makaryata an ce akwai aljanu, musamman wanda ba musu bi daga cikinsu ba, suna son haɗa faɗa da haɗa husuma. Dan mai ruqiya ya yi karatu an ce masa wane ne ya turo da kada iyanta, su ma ɗan uwan wanda ake wannan karatun kan su yadda da wannan abu, kuma kan ma a ba da wannan kyauta, kamata ai kawai a yi addu'a aljanu su fita ba sai an yi magana da su ba, wannan shi ne abin da ya fi dacewa. Shi kenan sai ya yi istighfari tun da bai sani ba, wataƙila bisa jahilci ya yi. Kuma yana da kyau mutane su dinga kusantar malamai, su dinga kusantar gurin da ake ba da ilimi domin kada sai ka fada rigima sannan ka gano ka fada. Amma dai duk wanda ya samu kansa irin wannan yanayin bai sani ba ne ko kuma ma ya sani ya yi, to sai ya yi istighfari Allah da Allah zai yafe masa.
Babu
wani dalili na shari'a wanda yake a rubuta Allah a cikin goshin mutum, saboda sai a kai a karanta maka sunan Allah ko a tofa maka sunan Allah ka sha. Duk da dai wasu suna ganin idan da a ce za a rubuta sunan Allah ko wata addu'a a cikin takarda ka ba aljihunka ko ka ajiye ta wani guri a jikinka, wasu daga cikin malamai suna ganin babu laifi za a yi haka. Amma dai bai kamata a rubuta sunan Allah a goshi ba kawai. Duk da na ga wasu daga cikin malamai sun yi magana in mace ta samu cutar da ake cewa ta nazif bizai irin zubar jini na istihaba, wanda kuma an je asibiti an yi an yi, wasu suna ganin akwai abin da za a rubuta a cikin ta, amma shi ma gaskiya ba daidai ba ne, ya saba da shari'a. Maimakon a rubuta wannan wanda aka ranta mata a cikin ruwa ta sha.
Wannan da ke kan ba da suna da yaren yau mai mazuwa ya ta ce wa man nemi ƙarfin shuri haka da man zafi na ka shafa masa. To ne mun yi a rena kamar da shuri zafi
ba za a iya yi ba, babu alaƙa tsakanin man zafi da ƙarfin shuri. Ƙarfin shuri ai da tsaki ya ce man zafi kuma kwanan nan aka same shi. Saboda haka da ba ta wani man zafi ta haɗa da ƙasar shuri tana shafa ƴarta gwanda ta dinga karanta mata fatiha, tana hura mata ko tana tofa mata, ta karanta a ruwa ta dinga shafe jikinta ko a jikin wani mai ko na zaitun ko ko na haɓar ta sauka.
Wanda ya kusa suka ce mana wani da kusa ne aljani yana shiga jikin mutum da sa shi shaye-shaye da jikinsu da yi wa iyayensa rashin mutunci.
Wani lokacin aljani yakan shiga jikin mutum ya sa shi ya yi abin da ba daidai ba. Wani lokacin ko mutumin ne da kansa yake zama aljani din domin ya ci mutunci sai ya dinga karya da aljani. Saboda haka masu yin karatun ruqiya na gaskiya suna iya gane wannan karya yake ba aljani da shi ba. Yanzu akwai matar da aka yi mata kishi a sai su ce aljani sun shiga jikinta, sai ta tura a sha. Ta zo ta rufe uwar mijinta da duka sai ta ce aljani ne, nan kuwa da gangan take yi kawai tana yin dai domin ta huta shirka. Musamman idan ta aka yi mata kishiya. Saboda haka masu yin karatu na ruqiya na gaskiya suna iya gane wannan aljani ne ko kuma shaye-shaye ne ya jawo masa.
Saboda ba su tsaya da kusa da mata ba su tsaya 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 da mata ba su tsaya
saboda ba a son bane baki dai barin ba ku wannan da bai ta fito sai ba da ya amsa ka
ce wai mutu bai ne ce ha ba ma dai ta a ce da ni ba ne ba da yaro ne wani yake da kuma kidan ta ga maka sai zaman ko cewa shi a baka yi bala mutuwa ko shi ne kuma nan a mutu ya mutu ba su kuma ki ka.
To na farko dai mace tana cikin masu cin gado, tana cin ɗaya bisa takwas, tana cin ɗaya bisa shida, tana cin ɗaya bisa hudu, tana cin ɗaya bisa uku, tana cin rabi, tana maci duka. Ya dangana ga inda ta faɗo. A mace ta faɗo ko a uwa ko a kaka ko a baba ko a shaƙiƙiya ko li abiya ko li ummiya ko iya ko jika duk ya dangana ga irin inda mace ta samu kanta da irin abin da Allah ya ce a bata ko abin da yasa aka ce a ba wa namiji biyu a bata daya saboda ita ba abin da take yi a musulunci ci da ita ake a sha da ita a yi mata tufafi a bata sadaki a yi mata kayan daki zaka dai ya ishe ta shi ko namiji da aka ce a bashi biyu sai aka ce ya ciyar da ita ya shayar da ita ya tufatar da ita ya mata kayan kwalliya ya biya kudin haya in an yi suna ya tsira ku to kaga an cinye din gaba ɗaya ma ita ko nata ba abin da za ta yi da shi don ba ta wa kanta tufafi ba ta biya wa kanta haya ba ta biya wa kanta kudin asibiti in dai miji ya san haƙƙin Allah a kan matarsa ba abin da za ta yi shi zai yi sai ita ce ta ga abin ya maka yawa kuma tana da hali ta ce mai gida saboda na ga abu ya maka yawa ni kuma ina da hali bari dan dinga ce maka maka a bangare kaza amma in ba ita ce ta yadda ba ba inda aka ce a taba kudinta da kun ga a ce kenan Allah ya ba mace gado ba wani dalili da wani zai zo ya hana ta kaka musulunci ya ba asalin saukar ayar gado ma akan gadon mace ne wani mutum ya mutu ya ba ƴaƴansa mata guda biyu da kuma kanin mahaifinsa da matarsa sai kanin mahaifin ya sallama ya dauke ka kudin ya fita matar ta ce ya faru yace ai da makin san ka'ida mu maza ake ba gado ku ba a ba ku sai dai mu dinga ƴan muku a ciki sai ta je ta ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi an bani da ƴaƴa mata kuma ni zan rene su ni zan musu tarbiya har zuwa lokacin aure ga kanin baban su ya dauke dan kudin da za a dinga sai musu abinci ana sai musu kayan kwalliya da shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin me Allah ya aika Jibril aka yi bayanin gado sai Annabi ya ce a kira shi ta hoda jaka kudin nan aka kira shi ya kawo ya aje sai aka ce to Allah ya raba ya ce ƴaƴan a ba su biyu bisa uku sai aka raba ta 24 aka ba su 16 ita kuma uwarsu Allah ya ce a ba ta ɗaya bisa takwas sai aka ba ta uku kun ga sun kwashe 19 a cikin 24 saura nawa saura 6 aka ce to wannan shi ne rabonka sai kwashe ɗan kaɗan ya tafi da shi ita kuma uwar ta ɗau jaka kudin Allah ya mika mata kudin da ita da ƴaƴanta su suna da sulusani ha in ka zo aksarin zalfan shuraka sulus wadancan ne amai ne saboda haka kun ga ashe kenan Allah ya faɗi yadda za a yi don haka gado Allah ne ya raba ba wani ne zai faɗi ya za a yi ba in za ka ci a duba Qur'ani in ba za ka ci ba a duba Qur'ani
Allah kai mana gafara Allah kai mana rahama Allah ka gafarta mahaifanmu da mahaifanmu da 'yan uwanmu dukkanin masu buƙatu na alheri Allah ka biya musu waɗanda ake nema wa mazaje na aure Allah ka ba su mazaje na kirki mazan da kuma su aure na suma Allah ka haɗa su da matan da za su zauna da su lafiya da zawarawa da 'yan mata dukkaninsu Allah ka aurar da su mazansu da matansu duk wanda yake da wata matsala ta lalura shi akan kansa ko a wani nasa a gida da asibiti Allah ya ba kowa lafiya wanda ke cikin kuntun rayuwa Allah ka buɗa masa wanda ke cikin yalwa wanda ke cikin damuwa Allah ka yaye masa wanda ke cikin matsi Allah ka yarmaka masa wanda bashi yayi musu yawa Allah ka hore musu abin da za su biya wanda suke gidan haya Allah ka ba su gidajen kansu ya Allah ƴaƴanmu Allah ka shirya mana su ka tabbatar da mu da mu da su duka akan shirya ka sa ni kyakkyawan ƙarshe ka tsane mu daga sharrin matsafa da sharrin bokawa bokaye da sharrin ƴan duba ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يسعدك الله يبارك فيك 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 shirin tambaya mu gudun gidan insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh